Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi ranar Litinin 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2018 akan mitoci 16-25-60. A Jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu mai kiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyar Hila da Makiyaya ta miyace Allah ta ƙaryata zargin cewa wasu Fulani suna shirin kai hari a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Haka kuma Salu Garba na tafi da shirin sa na da rashin tayi. Akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Najeriya da kuma sakonni da kuka aika mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Na saurare, assalamu alaikum. Bayan da aka yi kwanaki da dama babu wani bayani daga bakin jami'ai a jiya Lahadi, gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da bacewar yara 'yan mata su 110 a bayan harin da 'yan boko haram suka kai kan wata makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin Dacce a jihar Yobe. Ma'aikatar yaɗa labarai ta ce wannan adadi na 'yan matan makarantar sakandaren kimiyya da fasaha ta mata da ke garin Dacce a cikin jihar Yobe su ne waɗanda aka gaza samun wani bayani game da su, bayan waɗanda ake tuhuman cewa 'yan ta'addan boko haram ne suka kai musu hari a ranar Litinin da ta gabata. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗa jiya Lahadi cewa an ƙare wa jiragen yaƙi da sojoji da za su yi aikin nemo waɗannan yaran. Mayaƙa ɗauke da makamai sun kutsa cikin garin na Dacce da Marancen Litini, inda aka ce sun yi tattambayar hanyar zuwa makarantar waɗannan yara. Da farko dai mahukunta sun ƙaryata cewa an sace 'yan matan ne, suna cewa yaran sun ɓuye ne a cikin daji a lokacin da aka yi musu harin. Prime Minister Somalia Hassan Ali Kaire ya umarci 'yan sanda da jami'an leken asiri da su gaggauta inganta matakan tsaro a Mogadishu, babban birnin kasar, a bayan wani harin da kungiyar Al-Shabab ta kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 40 a ranar Juma'a da ta gabata. Harin na ranar Juma'a shi ne irinsa na farko da kungiyar ta Al-Shabab ta kai a babban birnin kasar tun cikin watan Oktoban bara, inda wata babban mota ta tada bom da ya dalilin mutuwar mutane sama da 500. Sai kuma wani harin da suka kai a hotel sati ɗaya bayan aukuwar na babban motar, nan ma mutane 30 suka mutu. Tsaro shi ne babban abin da muka sa gaba yanzu, in ji Kaire. Ba za mu yadda da kashe mutanenmu ba, ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. Don harin tara bom guda ko biyu, wajibi ne ku tabbatar an kawo ƙarshen rashin tsaro a Mogadishu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi ne wani sabon faɗa ya ɓarke a kusa da Damascus, duk da buƙatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta tsagaita buɗe wuta na tsawon kwanaki 30 domin ba da damar gudanar da ayyukan ceto da kuma baiwa ma'aikatan jinya samar da damar shiga cikin yankin. Ƙungiyar nan mai sa ido a kan haƙƙin bil'adama a Siriya da ke da babban ofishinta a Birtaniya ta ce an kashe wani yaro guda, kana sama da mutane 12 suna fuskantar matsalar numfashi sakamakon harin sinadari mai guba na chlorine da kai a gabashin yankin Gauta wanda ke kusa da Damascus ɗin. Wannan abin ko yana faru ne a jiya Lahadi. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce shugabannin ƙungiyar mayaƙa da ke ɗauke da makami su ne suka shirya wannan harin na guba domin shafawa gwamnatin Siriya kashin kaji, cewa a ce tana amfani da makami mai guba. Wannan bayanin na ɗauke ne cikin wata sanarwar da ke cewa al'amura a yankin gabas na Gauta sai ƙara muni suke yi. Hawa kuma mutane 9 sun rasa rayukansu, yayin da wasu 31 suka samu rauni a wajen babban birnin ƙasar ta Siriya. Wannan ya kawo adadin ƙarin yawan mutanen da suka mutu ya hawa 500 a faɗan da aka yi a cikin satin da ya gabata. Babban jami'in tsaron wata ƙaramar hukumar jihar Florida, inda wani hatsabibin yaro ɗan shekaru 19 ya yi harbin kan mai uwa da wabe, ya lashe takobi jiya Lahadi cewa zai binciki irin rawar da hukumar 'yan sandar ta taka wajen mai da martani ga lamarin da kuma yadda aka kasa ɗaukar matakin rigakafi a bayan irin alamun da aka yi ta gani game da wannan matashi makonni da dama kafin nan. Babban baturen 'yan sandan ƙaramar hukumar Broadwood Scott Israel ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa za su binciki dukkan matakan da ƴan sandan su suka dauka da wanda ma ba su dauka ba sai dai kuma ya nuna fusatar sa sosai akan wani ƙwararren dan sanda guda daya mai suna Scott Peterson wanda yana kofar makarantar sakandare ta Parkland a lokacin harbe-harben makonni biyu da suka shige amma kuma ya ki shiga ciki domin takalar wato tunkarin Nicholas Cruz wanda ake zargi da bindige dalibai 14 da malamai 3 Scott Israel ya ce wannan abu ya sa ni nayi kasa a guiwa na rashin shiga abokin aikin mu ciki wannan sakaci da aiki ne Israel ya ce yana ganin hoton bidiyon abin da ya faru ga Peterson a wajen makarantar lokacin da ake wannan ta'asar sai kawai ya dakatar da shi daga aiki ba tare da albashi ba daga baya Peterson ya ce yayi murabus ma haka kuma ya ce masu bincike suna nan suna sake duba wayoyi har sau 18 da aka yi ma ofishin su kan halayyar da wannan matashi ke nunawa makonni da dama kafin ya aikata wannan danyen aiki
Ajan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Kungiyar mu yace Allah ta ce babu kokashin gaskiya a zargin da ake cewa Fulani za su kai hari a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Kamar yadda shugaban kungiyar na yankin Alhaji Gidado Siddiki ya faɗa a cikin rahoto da wakilin mu Alfonso Ikore Igwe ya aika mana
domin ganin an cimma kwarkwaryen daidaito da kuma zaman jituwa mai dorewa tsakanin kabilar Fulani da sauran kabilun Najeriya kungiyar Miyetti Allah ta kasar ta sake ayyana cewa babu kanshin gaskiya a zargin da ake na cewa Fulani za su kai hari jihohin kudu maso gabas
wato a yanzu da akwai maganganun da muke kaji a sama har ana ta ga mana cewa ai akwai bayane cewa wayansu Fulani za su zo su kai hari da jihar Anambra da Enugu to mu kuma a dukkan binciken da muka yi mun tabbatar cewa ba damuwa tsakanin Fulani da jihar Anambra da Enugu kaga ne to ba hujjan da za a ce ba Fulani zai kawo wa wannan guraren hari to don haka kuma muna tsoron kar wani yayi amfani don abubuwa suna faruwa a gurare daban-daban mu har yanzu mu tabbatar da cewa Fulani bane da wannan laifi don haka kar wani mutum ya zo yayi wani abu ya sa kaya irin na Fulani ya zo yayi barna kuma a zo a ce Fulani ne suka yi kaga shi yasa muka tashi ku ga mutane cewa wannan maganar da ake faɗa ƙarya ne kuma mu san da shi ba kuma mu mutane mu ba su da wannan motive kuma har akwai abubuwan da muka yi ma wanda muna da wakilan mu wanda sai ko ina bangaren kasashen nan wanda suke ba mu labarai kuma duk lokacin da muka tuna lokacin da suka ga abun da ba su gane masa ba su sanar mana kuma suna yi don haka ina ganin wannan maganar da suke babu ita kuma muna son jama'a na kasa su mana adalci su mai da mu kamar yadda kowane kabila yake
shugaban kungiyar mu yace Allah a yankin kudu maso gabas Alhaji Gidado Sadiki kenan shin wani mataki ya kamata a dauka wajen magance rikice-rikicen da kan barke tsakanin Fulani da wasu a kasar haka na tambayi Alhaji Muhammad Injibdo Tugga wani shugaban al'umma a yankin kuma ga abin da yace
wannan abin da ya kamata a yi shine a duk inda Fulani suke a wannan wurin a nemi committee mai karfi a kafa wanda za su dinga zama tsakanin ainihin su gabanin Fulani da kuma waɗannan mutane da suke zaune a wajen nasu ko a bangaren da suke domin waɗansu suna ta yawo cewa Fulani za su kawo mutane hari ba ma ainihin mutanen kudun ba har da sauran inda duk suke ana samun wannan matsala duk irin wannan abin ya taso dama su Fulani in ma waɗansu da bane suka fito daga wani wuri su sun san su kuma waɗannan da suke zaune a gurin dama a nan suke sun san ko wane ne kuma kaga wannan abin za a samu saukin waɗannan za a samu yadda za a magance wannan abin
yanzu dai akwai alamun cewa ba za a bar maganar ta narke ba kamar yadda Mr. Jose Akarma mataimakin Sufeto General mai kula da rundunar ƴan sanda a yankin ya shaidawa muryar Amurka
yanzu ba wajen ya fadi da monitor din sofa da monitor
ya ce ko da yake ba su ji ba za su gudanar da bincike kan lamarin Alfonso Okorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
Tuma dalla kai da Alfonso Okorigwe kafin mu ci gaba sai ku shakata da wannan waƙar da ke zuwa
Bye.
Adalla da fatan an shakata da wannan wakar. Wadannan shirye-shiryen dai suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 12 na dare ga ku shirin mu na gaba.
Ke aka ce ne so ta hanya mai kyau.
Ke aka ce so ta hanya mai kyau.
Ke aka ce so ta hanya mai kyau.
Jama'a assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yau shirin ya samu babban bako daga jihar Sokoto Najeriya. Bakon namu bai yayi aiki kadan, ya tafi kasar Turo inda ya ƙara karatu. Amma da ya dawo, sai ji baya sha'awar ci gaba da aikin albashi. Da haka ya zama dan kasuwa har ya kai inda ya kai yau. Ina fata masu sauraron mu za su kula da wasu abubuwa uku da yace suna da muhimmanci wajen fara kasuwanci ci gaba da samun habaka. Masu iya magana dai sun ce waka baki mai ta tabi dadin ji. Malam, ko za ka gabatar da kanka kuma masu sauraron mu?
Sunana Aminu Gandi daga Sokoto, Nigeria.
Wani aiki kake yi?
To, ni dan kasuwa ne gaskiya. Amma can baya na yi wasu ayyuka, na yi aiki da banki, wanda aikin da na yi da banki shi ya bude man ido. Na ga cewa duk waɗanda suke ta zuwa banki muna ta nan da su ƴan kasuwa ne, kuma na ga ni me yasa ba zan zo in shiga kasuwancin ba ni ma in kuma kamar su.
Wane banki kai wa aiki?
Na yi aiki da bankin First Bank.
First Bank, na bankin farko kenan. To, wane irin kasuwanci kake yanzu?
To, muna taɓa kasuwanci da yawa haka. Amma wanda na hiba ƙarfi shi ne na gas.
Iskan
gas na dafa abinci. Na yi karatun harkar energy a Scotland shekara kamar 8 da suka wuce. Wannan kuma bayan na yi karatu can kuma na samu akwai wata Scottish Institute for Enterprise da na yi karatu ita ma kamar wata 9. Nan na samu ƙwarin gwiwa da azama na cewa na koma gida ba sai na koma ma aiki ba na banki ko na gwamnati, zan shiga aiki na abin kasuwanci.
Masu sauraron mu musamman ma matasa za su ji yaya ka soma wannan aikin kasuwanci, dan yanzu har kamfani gare ka, ka kuma kamfano ne, ta yaya ka fara?
To, ka san akwai abin da Bature ke cewa dream, kamar mutum ya kama mafarkin abu kuma kana da shauƙin abu. Mu kasuwanci gare mu gado ne tun kaka da kakanni. Kakanninmu manya-manyan 'yan kasuwa ne, kuma ka san abin yana cikin jininka, kuma yana kana da sha'awa da shi. Na fara kasuwanci ne bayan na koma gida Najeriya
daga Ingila.
Kuma lokacin sai na ga ban iya ƙara komawa in zauna ina aikin ofis ina jira ana bani albashi. Wannan ba zai min ba. Fa in ma na shiga ofis, ko da ina ofis na shiga sai in ji jikina ba daɗi, saboda ba aikin ofis ga na fahimta baya bari mutum ya wanda ƙwaƙwalwar shi yadda ya kamata. So sai gaskiya na ɗan jari sai na fara da noma. Noma na fara.
Noman me?
Noma dai na.
Me kake noma?
Ina noma lokacin ina noma gero, ina noma dawa, ina noma wake, ina noma shinkafa, ina noma alkama.
Shi wannan da nawa ka soma jari?
So, ka san sirri ne, amma dai abin da soma da shi ba wani yake da shi ba. Dan abin da soma da shi lokacin duk bai kai naira miliyan 1,500 ba.
Ka soma noma
da shi? Na soma noma da shi, kuma Allah ya mu abin albarka. Process na noma sai na fara sai in kayan harkar gas da shi.
Shi wannan kuɗin da ka fara noma da shi ka tara su ne dama?
To, kuma ka arani? A'a, ba ta ba aran su ne ba, dan zaman da ne Ingila dan tara su haka na koma gida da su. Dan na koma gida yawa da naje karatu na je na koma ina da kuɗin da ya kai kamar 5,000 pounds. So na canza su sai ina sa su a hankali, ina sa su a hankali. So cikin iko Allah, sai Allah ya mu abin albarka. Sai dama na ta wuce ba zan iya noma rani ba lokacin, sai na ga dama ina da shauƙin yi business na gas. Kuma na dan taɓa aiki da kamfanin RNG, na dan fahimci yadda harkan gas ɗin take tafiya. Ita shi harkar kasuwanci abin da yake so mutum ya zama yana da abin shauƙi, kana da sha'awa. Na biyu, ka san abin da kake so. Na uku, kuma kana da azama, sannan ba kakkare na kaɗan in kare ne kamar mutun zai ce zai fara to duk sanda zaka ce zaka fara babba
yawa
to karshen ta mutun zai fadi ya kare
adin so ma dai kadan
so ma a hankali kuma yan so ma a hankali akwai abin da ake ce ma growth plan da kuma business strategy
yan kudin allowance da kake samu su ka dan tanada
su haka su na tanada
ka kawo su gida
na kawo su gida ku
ka zo ka soma a hankali har ka habaka
haka tabbas
to abin da ya kamata duk wanda yake son ya saka jari yake son ya soma business kada ya rena yadda zai
a karkare na ai abin da
kuma yayi dan tanadi ka dan kafin ya shiga kamar yadda kai
yau abin da ke ga business ai ba wai kudi ne ke sa business abu uku ne su ne jari duk wanda zai fara business abu uku kamata ya yake na daya kana da idea abin da ake cewa idea kamar ka san me kake son kai kana da shi kai planning me kake son kai daga nan zuwa shekara biyu akalla na biyu kana da contact ka san mutane abin da kake so kai ka san wanda zai baka ka san wanda zai saya kai kuma sai ka tsaya a middleman wani lokaci wannan contact din da kake da shi ko baka da kuɗi sai a baka kaya sai ka je ka sai sai ka ce ribi ka sake mai mutane kuɗi amma babban jari ga kasuwanci kowane iri ne shine trust
ban gaskiya
so wannan ka san abin da kake son kai ka san mutane sannan kana da gaskiya
kuma
sannin maza jari ne in dai kana da gaskiya an tabbatar da lalle in an baka kaya zaka je karawa da su ko ya shiga harka da kai ba za a ji kunya ba ko ba za ka cuta ba ko kuma ba ka hulɗa da cuta kaga babban jari kenan na biyu ka san mutane zan dan bada takaitaccen dan bayani akwai wani kasuwanci da zan yi ni na san ban da kuɗin da zan yi shi amma na san waɗanda za su saya na san waɗanda za su bani kaya so banda kuɗin da zan yi shi sai na koma na sami shi mai waɗanda za su saya nace mu zan kawo muku abu kaza a farashi kaza suka ce suna saya na koma wurin mai kaya nace zan ina da kasuwa ina da market da za ta saye kaya kaza cikin sati kaza yace ya tabna tabbata ya tabbata in bincika kuma mun yi hulɗa da su sun ga gurgudu ba cutarwa suka bani kaya na rinka ba su kwancin abin da na rinka cirewa dan riba na rinka cirewa ba wani riba bace amma ta ja min suna ga su masu saya da shi mai sayarwa so kaga muka ƙara zumunci mu na kasuwanci sai ya karu
ka ƙara kafa tushe
to bisa gaskiya kasuwanci a fara kadan ka fara kadan amma ba wai ka fara kadan ka tsaya nan ba a'a ka fara kadan kana tafiya a hankali wata rana ina zaune kowa gida a can Sokoto muna zaune mazaun da ake na majalisa sai ga wani mutum ya wuce yana rike da yana sayar da allura da zari da reza sai wani yake cewa kai shi wancan mutumin ya zai yi mai nawa ne jari har ya ci abinci sai nace bari in kira shi kaji nace ya hi ka azara nace mashi sai na kira mutum nace mashi nawa allura sai ya ga mani ko naira 30 ko naira 20 ne yace na manta nace mashi dan Allah yanzu jarin nan naka ya kai nawa sai yace to duka hassan dan na komi naira 700 nace kuma kana ci abinci yace ina fara dan ci abinci ki kadan kaza nace mashi to yanzu ita wannan sana'a zaka ruge kai ta yace a'a ai da jarin shi yanzu Allah ya taimake shi jarin shi ya kai naira 300,000 zuwa 500,000 zai aje wannan sana'a sai ya rika ya samu dokai hayan baro ya sai rake ya rika zuba yana yanka mutane nace to daga raken wa yace in raken ta wuce season din ta wuce zai sai lemu
da
lemu da abarba kayan marmari
kayan marmari
bayan su nace mashi bayan wannan fa sai ya ce min to zai samu wuri ya aza table so that ba sai ya yawo da baro ba in jarin shi ya kai kamar 10,000-15,000 ba sai ya yawo da baro ba zai ainihin aji a rika tsaya masu mota suna siya nace to daga nan fa sai ya ce min daga nan Allah ya mishi budi sai ya bude shago sai ya sa trader har ya ga inda Allah zai kai shi yana so zan babban dan kasuwa cikin Sokoto nace shi ne daga wani gari yake yace min shi mutum Maradun ne Maradun kuma ka taka kusan kilomita 150 ko 140 zuwa 150 daga Sokoto kaga shi ya san abin da yake so ya zama
abin da yake na ba
abin da yake so ya
burin sa
so sai na dauko kudi naira 2500 na bashi gobe sai gashi da rake kaga akwai trust ya san abin da yake kuma yanzu ya fara establishing contact sai ya rinka biyo a kullun zai biyo nan ana ganin shi ana mashi dariya sai ana ta sayi raken sai ranar nan sai zai ce mini in zo in ga inda ya aza wurin lemu duk ba an shekara daya ba sai zo ya nuna mai ciga yanzu ya kafa inda zai rika sayar lemu da ayaba yanzu yana rika zuwa akwai wata kasuwa can bayan gari sai zai so ya kawa
jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya yau yanzu a madadin bakon namu Malam Aminu Gandi shugaban kamfanin Iskar Gas Bizport dake Sokoto da Solomon Abu da Tubahiro Dedone da suka taimaka da sauti ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya
kudi a kashe sau ta hanya mai kyau kudi a kashe sau ta hanya mai kyau kudi a kashe sau ta hanya
kuma da Allah a gaida Salu Garba yanzu kuma ga kadan daga cikin sharhin jaridun kasar Najeriya
kasarin sharhin jaridun da ya sanfi mai da hankali ne game da sace ɗan matan dabci da hukumomi suka tabbatar da sace sun a farkon makon da ya gabata jaridar leadership da ta ruwaito rundunar sojin saman Najeriya na cewa za ta kara yawan jirage da za su danga shawagi a yankin arewa maso gabashin Najeriya yankin kuma da ake fama da rikici ko fadace-fadace na ƴan Boko Haram domin gano ƴan matan garin dabci da ƴan bindiga suka sace babban director mai hulɗa da jama'a na rundunar sojin saman Najeriya Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya shine ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da rundunar ta fitar sai jaridar Daily Trust inda daya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa yanzu haka ƴan matan garin Dauce 110 ne aka sace daga cikin 906 dake wannan makaranta na ƴan mata dake garin na Dauce a jihar Yobe ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad shine ya tabbatar da haka a lokacin wata ganawa da gwamnatin jihar Yobe Ibrahim Gaidau da kuma ministan harkokin cikin gidan Najeriya General Abdulrahman Dambazau Murabus ministan da ya ce gwamnati tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar za su kafa wata cibiya da za ta dinga tattara bayanai game da inda wayannan ƴan mata suke da kuma kokarin dawo da su tare da haɗin gwiwar iyaye da sauran al'ummar jihar rundunar ƴan sanda ta kashe wani mai garkuwa da mutane da kuma gano wasu tulun makamai a jihar Zamfara wannan dai yana daya daga cikin labaran jaridar The Vanguard inda ta ruwaito kwamishin ƴan sandan jihar Zamfara da cewa rundunarsa ta kashe wani mai kirkwa da mutane da kuma gano wasu makamai a yayin ba ta kashi da jami'an tsaro a jihar a cewar kwamishin ƴan sandan an yi gumurzu tsakanin jami'an tsaro a ƙauyukan ruwan gizo da yar tasha da ke karamar hukumar talatin mafara sakamakon rahotanni da suka samu na yunkurin sace wani mai suna Bilyamin Abdullahi sai kuma jaridar The Nation jaridar kuma da ruwaito wani labari mai ban tausayi da ta ce wani mutum a jihar Anambra ya kashe kansa bayan da ya kashe ƴaƴansa guda hudu da kuma yar uwar matarsa babban jami'in ƴan sanda DPO mai kula da yankin Onitsha a jihar Anambra Mr. Martin Chijoke shine ya tabbatar da wannan labari jaridar da ta ce mutumin da ya kashe kansa mai suna Steven Nadiogbo ya sha maganin kwari da aka fi sani da piapia bayan da ya daba wa ƴaƴansa guda hudu da kuma yar uwar matarsa wuka har lahira a ƙarshe sai labarin jaridar Dizje ta ruwaito iyayen ƴan matan nan ne da aka sace a wata makaranta dake garin Dafci a jihar Yobe na bayyana sunayen ƴan matan da aka sace jaridar ta ruwaito shugaban kungiyar iyayen ƴan matan da aka sace Malam Bashir Manzo na cewa akwai alamu dake tabbatar da cewa ƴan kungiyar ta Boko Haram sun shigo garin ne da niyyar sace ƴan matan yayin yaran da sun yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya taimaka wajen ganin jami'an tsaro sun kwato ƴaƴan nasu da aka sace ƙarshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos
to madalla a gaida Babangida Jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum Murai Amurka mai magana abun didi banza hakikanin gaskiya yana kira ga kungiyar Faruku ta Najeriya matsayin ta na cikin shekara 40 matsala kan ta faru don lokacin Adan Ashmal kowa ya sani Najeriya an fafata duk wani yanci na talaka an yi kokari kungiyar Faruku ta taka rawar gani amma kaman misalin da ya bayyana ga cikin BBC yanzu ɗan kungiyoyin ƙwarugo musamman shugaba na Oliver mu ji aikin da yake ba ga talakawa nan cikin Najeriya suna cikin wani mace wani tsaka mai wuya babu aikin yi ga matasan Najeriya albashin wasu jihohi ma akwai jihar da an kai shekara 12 babu albashi amma ba mu ji abin da kungiyar ƙwarugo ta ce ba saboda haka idan shugaban kungiyar ƙwarugo na Najeriya ya gaza ko an ga wasu kurakurai na bin ƴan siyasa wanda suna damar da za ta bashi ki magana ran kwatu inci talakawa to a cire shi a kawani
assalamu alaikum sa'in hausa na riya amurka magana ga kuma hanyar da ke garin gashi da jihar Yobe saboda ayina shine dangane da sace ɗan matan makarantar garin gashi wanda ake zargi ɗan boko haram su ne wannan abu da ya faru gaskiya abin takaici ne muna roƙon Allah ya zayyana wa'annan ƴaƴa da iyayen muna bara kuma ga dukkan ƴan uwa musulmi ne addu'a ya kawo mana karshen wannan fitintuni da suke damun mu a jihar Yobe jihar Arewa maso gabas da kuma Najeriya baki ɗaya sannan kuma na biyu ina kira da girma shugaban ƙasa ko kuma shawara gare shi da ya zagi sarki a kan al'amarin da yake a kafaru domin matsaro wannan shi ne abin da gwamnatin nan take ikirarin cewa ta samu nasara a kansa to amma he ga shi ana magani kai yana kama ni dai wannan abu ta mahangaji nake ganinsa ko akwai wa'ansu wanda suke amfanuwa da wannan halin rashin zaman lafiyan da muke ciki suke azarta don haka suke so abin baya so da ya wuce suke kitsa makirci da kudin wila ko kuma akwai masu zagon ƙasa da wannan gwamnati ke shugaban ƙasa Buhari suke so su nuna masa gazawarsa ta ɓangaren tsaro a duniya su ne suke kitsa wannan abu saboda haka mai girma shugaban ƙasa ina ba ka shawara ka zage dantse kuma ya kai bincike ka yi kankaɗe da rairaya a ɓangaren tsaronka da akwai masu sakon ƙasa a wannan al'amari.
To madalla yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
To a taƙaicen gwamnatin shugaba Trump tana nuna ɗari da aniyar da Koriya ta Arewa ta bayyana na yin tattaunawa da Amurkan. Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House Sarah Huckabee Sanders ta ce za mu sanya ido mu ga ko saƙon da Pyongyang ta bayyana yau na sha'awar tattaunawa da Amurka na nufin matakin farko ne na yin watsi da makaman nukiliya ɓangarenta. Bayan da aka yi kwanaki da dama babu wani bayani daga bakin jami'ai a jiya Lahadi gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da cewa yara 'yan mata su 110 ne a bayan harin da 'yan Boko Haram suka kai a wata makarantar sakandare 'yan mata da ke Darce a garin Yobe. Ma'aikatar yaɗa labarai ta ce wannan adadi na 'yan matan makarantar sakandare kimiyyar fasaha na garin Darce jihar Yobe su ne ba a gani ba.
To da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma an yi can da la'asar za a je wasu abokan aikinmu yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Maladin Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da shirin da CD da ya shirya ya bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato Chris Burns Baba Yakubu Mai Kirki sallama da ku sai an jima assalamu alaikum.